Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Madalla masu sauraro, shirin yau da gobe kamar kowace ranar Juma'a yana jihar Kaduna a Najeriya, inda wakilinmu a can Binta Ibrahim za ta gabatar mana da shirin. A yau shirin zai mai da hankali kan batun ranar mata ta duniya da aka gudanar a cikin makon nan, da ma sauran batutuwa da suka shafi rayuwar mata da matasa. Muna kuma tafe da wani kayataccen girki a bangaren kwalama, don haka ba tare da bata lokaci ba zan bar ku da Binta domin jin cikakken shirin na yau da gobe.
Tumani na Hawwa Sharif, kuma sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na yau da gobe. A yau shirin namu zai mai da hankali ne akan ranar mata ta duniya wanda aka gudanar a wannan mako, wanda aka shirya tarurruka inda aka gabatar da jawabai na ƙarfafa gwiwa ga mata a duk faɗin duniya. Har ila yau taken wannan shekarar ya mai da hankali akan kalubalen ci gaban matan, kamar yadda taken bukin na bana yake nuna muhimmancin sa ƙaimi ko ƙara azama wajen tabbatar da muradun mata a wannan shekarar don ci gaban matan. To sai ku biyo mu don jin tattauna da muka yi. Sannan akwai shawarwari ga mata akan ayyukan gida cikin azumi, sai kuma mu shiga madafa. Na tamu tare da barista Sa'adatu Hamma da kuma Hajiya Hajira Yusuf Dantsoho. Ta kowane shekara dai ana so a yi dubi ga abin da ya faru a shekarun da suka wuce. Shin akwai nasarori da ake samu dangane da irin waɗannan ƙudurori da kuma muradai da ake kullawa duk shekara game da rayuwar mata? Wannan shekarar ma idan aka duba, shin abu ne wanda za a iya cimma burinsa? A cikin ajin namu muna da baki kamar barista Sa'adatu Hamma da kuma Hajiya Hajira Yusuf Dantsoho. Barkanku da shigowa.
Assalamu alaikum.
So a matsayin ku na wanda suke cikin harkoki na mata kuma kuke karfafawa matan. Wannan shekaran wannan taken da aka kaddamar. Idan kuka dubi da irin abubuwan da suka faru a baya, shekarun baya da me aka ci gaba da shi, me aka samu na ci gaba? Sannan me kuke ganin za a iya yi don ganin an tabbatar da samuwar wannan kuduri na wannan shekara?
To, a gaskiya dai da akwai canji da aka samu kuma ana samun ci gaba. Domin canji ba a lokaci guda ɗaya ake samun sa ba. Abu ne ake yi bin sa a hankali a hankali. Mu wannan abubuwan da ake bida ba wai yaki ake yi ba. Ana samun mental revolution ne. Mental revolution kuma ana nufin cewa tunanin kowa ya karkata zuwa cewa ga abin da ya kamata. Kuma gaskiyar magana abubuwan da ake kawo na canji na ci gaba din nan abubuwa ne da idan muka duba ana neman adalci ne ba wai ana neman a nuna cewa a'a wane yafi wane ko kuma wane ya ci mutuncin wane ci gaba ake nema domin ci gaban mata ci gaban al'umma ne kamar taken da muke da shi na wannan shekaran wanda da turanci suka ce mishi accelerate action wanda da Hausa za iya cewa hanzarta aiki ko kuma gaggauta aiki maganan da ke kike kawo na cewa ana samun ci gaba din nan to abin da yasa ka wannan theme din ko maudu'in wannan shekara cewa accelerate action kenan domin ana ganin kamar tafiyar bata yin yadda ake so kamar tafiyar hawainiya ake yi ana tafi dai ana tafi amma ba a samu abin da ake so ba amma kamar yadda Bature yake cewa Rome was not built in a day wato kasar Roma ba a cikin rana ɗaya aka gina ta ba sannan a hankali ne ana yi mutane suna ƙara fahimta suna ƙara dokan mataki akai a hankali ne za a samu akai wannan matsayar da ake bukata
Hajiya Hajara kuna daga cikin wanda suke karfafawa mata ta hanyar kasuwanci da abubuwan da yake na karfafa musu gwiwa su zama sun yi dogaro da kansu wannan din yana taimakawa wurin kamar yadda Hajara ta ce ba dai a rana ɗaya ake son a ga canjin ba amma ana yi a hankali kina ganin tafiya na samuwa
Insha Allah tafiya na samuwa saboda ai gashi nan muna gani wasu zaka ga mazan sun hana su yin sana'a amma da zaran sun ga fanin sana'an ya fara tasiri a cikin gida zaka ga wasu mazan ma da kansu za su so su dauki ma jari su bayar kamar zan bada misali ɗan shekara ɗaya da ya wuce da muka ba mu tallafi na mata na ƴaƴan kifi a cikin wannan kungiya ta mu to wata daga cikin matar da aka bata ƴaƴan kifi guda 20 ta tafi gida miji ya gani ya ga amfanin abun sai ya bata kuɗi ya ce to ta siyo guda 500 to a yau tana da abun kiwon kifi ya kai 10
tana kaman gonan
tana da gonan kifi inda ba dan ya san amfanin shi ba ya ga kuma za ta iya aikin gaba zai bata wannan tallafi ba na jari ai su maza suna da hangen nesa suna da tausayi ga wanda ya nuna musu tausayin to gaskiya mu muna ganin ci gaba ana ganin abin kaman ana yin tafiyan hawainiya gaba su mazan suna ƙara samun wayewar kai akan ciwon idan fa mace mata da sana'a to ba ma abokiyar zama bane
to bari mu dawo ga wannan batu da kika yi duk da yake matan sun yi hubbasa ta bangaren kasuwanci ta bangaren karatu kowanne sun fito ba kaman shekarun baya ba yanzu mata sun shiga cikin al'amarin amma ana samun kwafewa ko kuma in ce ja baya daga irin kokarin da suke ta hanyar rashin samun goyon baya daga abokan zamansu misali a ce kila mazajen su ko kuma iyaye maza wanda ba sa ba su kwarin gwiwa ta yanda zaki ga mace a gida an kila sakar mata nauyi ko kuma ma'aikata ne kuma ana yi yanda za a takurawa kokarinta na nuna cewa ta iya ko ta kware
to abin ba ya danganta kaman masana'anta daban-daban da akwai masana'antun da zaki ga cewa tabbas ana samun takura sannan kuma akwai gidajen da su ma din ana samun takura ta gurin uba ne a'a wani kanin uba ne wani wane wani miji ne to ba za mu yi musu kudin gora ba wasu tabbas akwai mazajen da suke ba da karfin gwiwa sosai wasu kuma kwata-kwata ba sa badawa duk inda aka ce da akwai mai kyau da akwai mara kyau akwai mazaje da yawa da sun hana makaranta sun hana zuwa kasuwa cefa ne a cikin gida ko da zobo kike kullawa za a ce makwabtanki ma ba su isa su shigo sun saya ba to ni a zargani na in addini ne Nana Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko kasuwanci take yi har suka yi aure a cikin annabawa sun yi sana'a ko ba haka ba so kaga zancen sigan addini idan dai za a kiyaye yadda ya kamata ai mazan su ya kamata su ba mata karfin gwiwa sai kasuwancin nan domin babu abu kamar mai dadi kamar yanzu ka dawo gida kaga an hada maka komai ba sai ka tsaya kana jira ba. Lokaci yayi da maza ya kamata a ce yau ko da 100 kake da shi ka ce mata ka ga 20,000 je ki jajari ka gwada hankalinta ka gani in ta yi abu mai kyau ka kara mata, amma zancen wai a ce an hana ta ilimi, an hana ta zuwa makarantar nursing, an hana ta wani kasuwanci, wannan zamanin ya wuce, ya kamata mu dauki matakai domin mu samu ci gaba.
To ai wannan ma magana a zahirance haka yake, ka hana matan naka sana'a kai ka zauna kai providing mata komi ka bata komi, in babu mutuwan aure akwai mutuwa, zaka mutu ka batta ko ku zaka rabu da ita, wannan dukiyar da ka tara shi za ta koma ta sarrafa, kan hana ta kuma za ta koma ta sarrafa ya zama na kuma wani yazo ya ci gajiyan me ake cewa ladan kuturu. To ba gara ka bi ka yi supporting dinta ba, ka yi empowering dinta. Muna kira da babban murya mu za su fito ne su fahimci menene mace. Mace fa in aka ce fa mace wani abu ake nufi da ita ce fa uwar duniya, ba kishiya bace ba. Mace fa ta ce zo ne mu zo mu zauna da ƴaƴa da kai da ƴan uwanka gabaki daya, wallahi idan ka saki mata za ta yi ragama. Kuma ita mace guidance take nema, a sa ta a hanya kuma jagora sosai, kuma kai ne fa shugaba da ka nuna mata wannan eh haka ne, to wallahi za ta bi shi kuma za a samu abu ne. Amma koyaushe maza akwai wani abu a cikin zuciyarsu, suna tsoron kada mace ta zo ta fi su. Amma idan an gane menene ake nufi, to sai a bin shi ta maslaha tana karkashin shi.
Wato kina nufin kenan ci gaba mace ta wani daukakan ta ba wani wato ba kalubale bane ga maza?
Wallahi ba kalubale bane. Ni gani ni zan bada misali gani, ina business, ina wannan, ina wancan, amma kowa a cikin gidan nan yana da lokacinsa. Mijina na da lokacin shi, ƴaƴana na da lokacin su, business ina na da lokacin shi, kowa zaka bashi haƙƙin shi daidai gurgudo yanda ya kamata. Ina kuma maganar kalubale, ai ba maganar kalubale, fahimta ne. Wani lokaci mazan ba sa bada damar da za a fahimce su, to wannan damar ne muke so su ƙara zauna su fahimci menene mace.
To Hajja, akwai wani batu da kowane lokaci aka tashi maganar mata da kuma karfafa musu gwiwa, sukan ce ai tun da aka je Beijing yawa lokacin da aka kaddamar da magana cewa da abin da namiji zai yi mace ma za ta yi, wa'ansu sun ma kara da cewa sun ce mata ce har ma fiye da haka. To wannan yakan sa kowane lokaci idan mace ko ta dan kasa ko ta nuna rauni a ringa cewa to ba ko kace za ku iya ba. Shin dama kun an kirkiro da wannan kalma ne ko in ce wannan campaign din dan saboda annuna wa mazan cewa za a yi gogaya da su kuma kishiyoyi ne da yake
ba
su
kishiyoyi bane ba, abokanan tarayya ne, abokanan zaman tare ne, abokanan arzikin juna ne. To idan an ce abinda namiji zai yi mace ma za ta iya, wani lokaci ma ta fice mace ta hau duniyar wata ko bata hau ba,
ta hau
mace ta sha jirgin sama ko bata ja ba,
tana duka
haka, mace tana wrestling ko bata wrestling,
suna yi
mace tana shiga as an engineer cikin oleliyan cikin ruwa ko bata shiga, ai ana tare ne, ana tare. Saboda haka babu wani ganin kyashi ko hasada ko bakin ciki da juna. Yanzu fa lokaci ne da zamu rungumi juna.
To a matsayin ku na mata, to wani irin abu ke tunanin ya kamata a ce an maida hankali akai wannan shekara ganin cewa an cima burin wato kudaden da aka sa na wannan shekara?
Ni abu ɗaya ne a gurina, mu haɗa kai. Yau mai gidana idan ba shi da shi, me damuwar mu? Kuɗin makaranta ne, a kuɗin haya, kuɗin asibiti ne, kayan sallah ne, kayan azumi ne, a wance da akwai fa matsala wannan shekarar. To yallaɓai ai ni babu matsala ta gurina, domin da akwai adashi da nake yi, zamu iya kaza, zamu iya kaza, zamu iya kaza. Bashi ne ko kuma gudunmawa ne? A gashi a haɗa kai a tattauna, ba wai kuma zancen sai ka haɗu ba a ce maka an maka kishiya da shi. Eh, daga cikin abin da ke daga mata hankali kenan, kowace mace a bata haƙƙinta, kowace mace a aje ta gurinta. In akai haka sai a zauna lafiya.
Gaskiya ne wannan magana. Abinda zan kara a nan akwai maganar ɓoye-ɓoye. Ana zaman tare, amma ana zaman munafunci. Ni na ga mijin da ya mutu matar shi bata san adarorinsa ba. Me yasa zai ɓoye? Sai ya nuna mata. Ita ma abin take da shi ya sani. To ya kamata ne a dinga fahimtar juna kamar yadda ta faɗi. Ayi abin da Bature yake cewa plan of action. Idan ka tara wani dukiya a sani. Wayannan da suke zuwa kasan waje suke koye dukiyoyinsu iyalansu ba su sani ba, ai akwai masu cinyewa. To me amfanin ka wahala kana tarawa bayan baka? Kuma gashi nan muna gani ma a banki wasu ma ba a san ma komai ba, iyalai su ta wahala nan ko akwai makudan kuɗi a banki. Akwai abubuwa da yawa, ni shawaran da nake bayarwa akwai abin da muke cewa a turanci social awareness tsakanin mata da miji. A dinga haɗa kai ko a dinga fitowa ana yin taro na ƙara mu juna ilimin zamantakewa, ya zama na kowa ya san haƙƙin juna, an san kuma menene ya kamata. To wasu da suke cikin gida humancin za su fito daga ciki, sai ya zama na an solving din koma menene.
Wani irin damammaki kuke gani ya kamata ƙara ba wa mata don saboda a ƙarfafa musu zama abin da suke son su zama?
Ni dai ina son in ba da wannan shawara, wani irin dama ya kamata a ba wa mata. Ita mace tana cikin duniyar ta ne, duk mace tana so a tambaye ta me take so, me take sha'awa, me take da ƙudirin ni. To idan aka tambaye ta wannan ƙudirin ya fito, to shine za a ga abin burgewa. Amma ba za a cusa mace abin da ba ta da niyya ba. To shine kawai za a gani. A ba da dama mace ta fito da kudirinta a waje. Yawan an ce ke hajira me kike so yi? Zan ce ni ina son in yi noma. To sai a ga noman nan ya fito. A'a ni ina so in yi kitso ne. Sai a ga kitsen nan ya fito. Amma ba a ce wai an dole sai ke kin yi kaza ba, koko a'a ya ce ni ba za ki yi sai da zobo ba, sai dai ki sai da yaji. Ba haka bane. Abin nan na cikin zuciyanta ya fito. Idan mace ba ta son yin white collar job na office, a batta a gida ta fito the best dinta a cikin gida. Idan kuma ba za ta iya yin sana'a a cikin gida ba, aikin biro ne nata, sai ya ba ta dama. To amma bai kamata ana don kufar da mata a cusa musu ra'ayi ba. Wannan shine matsalar.
An bar gini ne tun ranzani. Da a ce iyaye sun doko wannan zaman haka na haɗa kai, ba wai mutum ya tashi ya ga uwarsa ana tozarta ta, ana ci mata mutunci, ana wulakanta ta ba. To a kin gwace ta yi aure tana tunanin wataƙila abin da samu wata abin da zai same ta kenan. Shi ma namiji yana irin wannan tunanin, ya ga a gidansa an danne uwarsa, ba a bata dama ba da sauran, sai ce ai a luta continue kuna aje a ci gaba da gashi. To amma ya kamata mu kuma mu faɗa, kun ga zaman nan da muke yi zamar amana ce, ba fa mu ka saka muka ce mu yi ba, Allah ne ya haɗa mu. Kuma kowane haƙƙi sai Ubangiji ya tambaye mu, mu ji tsoron Allah a zaman kewata mu da amanan raye waɗannan ƴaƴa mata da ƴaƴa maza. Ni yanzu na fito san ƴaƴa maza akan ƴaƴa mata. Yanzu kun ga ƴa mace tana gida ta koyi girki, shara, wanke-wanke, yin zobo, yin kunin aya, yin illoka. Yanzu je ki Instagram kina hawa social media, sai kin ga CEO sun fi dubu. CEO illoka, CEO gulliswa mata ne. ƴaƴan mu maza suna nan suna tangadi diya gari, ba su da sana'a, ba su da abin yi. Yanzu sai ki fita maza majiya ƙarfi, suna zaune suna neman aikin da za su yi, ba su da shi. Amma ke mace kina sa hijabin ki, kina kungusa wani gida kike ce kina neman aiki, za a ce miki ga aiki na za a baki. Ofisoshi in an je a yanzu domin riƙon amanan mata da sauransu, sai a ba su aiki. Maza suna shan wahala. Mu yi wa kanmu faɗa a gyara da ƴa mace da ɗa namiji, dukansu amana ne, a musu tarbiyya, a ba su ilimi, a ba su dama domin su samu cigaba. Amma ita ƴa mace ta kama kanta, ta san ita wace ce, ta san me za ta iya aikatawa, ta kare mutuncinta. To kamar yadda aka ce accelerate action, muna farin cikin wannan rana domin muna ganin kamar inda saƙon Majalisar Ɗinkin Duniya bai kai ba, yanzu zai kai. Saboda haka a hanzarta aiki domin samun ci gaba. Ci gaban nan ba na mata ne kaɗai ba, na al'umma gabaki ɗaya ne, na duniya gaba ɗaya. Happy International Women's Day. Allah ya sa mu kowa albarka, Allah ya datar da mu.
Allah sarki gyara.
Amin.
Allah gyara. Asibiti tsada, sufuri ya yi tsada, dabbobi tsada, kai komai ma tsada. Idan ka sai abu yau ka koma gobe yana linkawa. Allah gyara, tabaraka sarki gyara.
Sa'ad Muhammad da dauke da shawarwari ga mata don azumi.
Yau za mu yi magana ne akan muhimmancin yin ayyukan gida akan lokaci kuma kamar yadda aka saba, saboda wannan lokaci na Ramadan lokaci ne da ya kamata mace ya zama ta tsara ma samun dama ne har ta yi wasu ayyuka wanda da ba ta yi, saboda abubuwa sukan yi sauki, duk da wasu sukan ga cewa akwai lokaci ko in ce awoyin da ayyuka suke yin yawa. To lokacin da baki komai ya kamata aikin gida ya zama kina yi, tun daga bangaren kula da gidanki ne, kula da jikinki ne, kula da ƴaƴanki ne, domin sai ana samun rahotannin mata da yawa wasu sai su wuni ko wanka ba za su yi ba, suna zaune su a dole suna azumi, suna ganin wani abu ne na wahala da ba sa so su motsa daga nan zuwa can su yi aikin komai, sai dai kallo ko makamantan haka. Abin daga zuciya ne, ki zama mai juriya da kokari, yin tsari na nau'ukan abincin da mutum zai dafa saboda buɗe baki da kuma sahur, wato a turanci abin da ake ce ma time table. Gaskiya wannan tsari yana da matukar mahimmanci a gurin kowace mace, musamman a wannan wata na Ramadan, saboda wasu sukan yi abinci a yi ta maimaita abinci iri ɗaya, a yi ta kosai ko a yi ta alalle, ko a ce kullum sai an yi wani abu kwaya ɗaya da aka saba da shi. Yana da mahimmanci ya zama mace ta yi tsari yanda za ta samu lokaci isasshe wanda za ta yi ibada ta kuma kula da iyalinta, sannan kuma duk canjin da za a yi ya zama abinci ne wanda aka duba aka ga zai ba da amfani a cikin jiki, ba wai kawai a ci dan a cika ciki ba. To uwar gida ya kamata ki ƙara jajircewa akan kokarin da kike yi a kowane lokaci, wannan lokaci ne na musamman wanda ya kamata a ce kina gama abinci da wuri, domin duk soyayya da mai gida da soyayya da ƴaƴa, idan aka ce an sha ruwa abinci bai kammala ba, gaskiya akwai kura. Zaki iya ragewa da daddare idan ke ma'aikaciya ce, kin san da safa zaki fita aiki, yanda idan kin dawo abin zai yi sauki. In kuma a gida kike zaune, tun da safa da wuri zaki iya farawa, ba sai yamma ya zo lagis ba sannan a dauko ayyuka a ce za a yi, wannan yana kawo rudani a cikin gida. So ya kamata a matsayinki na babbar mace, komanki a ganshi a can a can, gunun ban sha'awa, gunun burgewa, kuma baki sauka daga abin da aka sanki a kai ba.
Yau a madafan namu muna tare ne da Hamida Muhammad. Barka da Malama Hamida, me za a girka masu rarun yau?
Barka da warhaka. Ya ibada, ya azumi, Allah ya karba mana ya sa muna cikin wa'inda za a magafira da rahma da ƴantawa daga wuta. To Aunty Binta, bari ki gani ba bata lokaci, kin san goma tsakiyar nan kusan kowa ya riga ya daddafa abubuwa, da an yi laushi, fasaha ta kare. To yau dai a gurgurje za mu dafa taliya mai sausage.
To mu shiga madafa, da me da me muke bukata ne a wannan girkin?
To da farko dai abinda za mu bukata, za mu bukaci spaghetti mai irin manya-manyan nan, ba slim ba. Sai mu samu sausage dinmu. Muna bukatar kayan miya da kayan lambu, wato vegetables, irin su carrots, cabbage da green beans, peas da dai sauransu. Sannan har wa yau in kin so uwar gida zaki bukata hand, sai kuma curry da thyme da su tafarnuwa da rosemary, wato mai ɗanɗano shi kan shi da su gishiri, sai man gyada.
Da farko dai idan kika tanaji waɗannan abubuwan su waɗannan kayan miyan dangin tarugu da tattasai da albasa za a jajjaga su koki grating din su ba dai a so a blending din su su yi laushi idan kika cika dauko shi sai ki sa manki akan wuta dan daidai to sai ki zuba wannan kayan miyan naki da kika yi grating ko kika jajjaga a wuta idan kika sa suka dan soyi sama-sama sai ki tsaida ruwan girkin ki shi ma ruwan ba a so da yawa saboda ba ta son ruwa sosai ya dai danganta da irin taliyar da kika yi amfani da ita mai son ruwa to zaki sa ruwa sosai idan kuma kin samu mara son ruwa to zaki sa ruwa dan madaidaici shi ba a so kuma ta cika a karfi sosai sai ki dauko wannan shi sausage din naki in kin so zaki yayyanka shi in kuma kin ga dama zaki bar shi a tsawon shi yadda da kike so da irin yanda kike so ya miki kyau irin yanda kike so ki decorating din shi to idan kika dauko taliyar nan sai ki bude ledan ki dauko kaman in kin so zaki iya sosso ka guda biyar a ciki in kin so kuma zaki iya sa fiye da haka ma ya danganta daga yanayin girman taliyar taki sai ki sassa bayan kin sa idan ruwan nan yayi ya tafasa kin sa su kayan kamshi da su dandano gaba daya sai ki dauko wannan taliyar da sausage da kika ma wannan hadin sai ki zuba a ciki bayan kin zuba sai ki dan rage wuta ba a so a cika mata wuta sosai vegetables ɗinkin ki kuma dangin su peas da green beans su carrot kin riga kin tsaftace su kin yanka kin aje a mazubi sai ki bari sai wannan taliyar ta dauko da huwa tare da sausage din nan sai ki dauko sai ki zuba a sama idan kika zuba sai ki juya yadda ko ina zai shiga idan kina so ki sa hanta to ita wannan hantar zaki tafasa ta bayan ki tafasa ta sai ki soya ta sai ki zuba cikin wannan tare da waɗannan vegetables din naki shikenan sai ki koma ki rage wuta bayan kin rage wuta kaman like 5 minutes haka 3 to 5 minutes haka zaki ji wani kamshi mai dadi yana tasowa sai ki je ki duba ana so a batta da dan ruwa kada a batta ta tsotse saboda yanayi na Ramadan zaki ji baka lafiya ciki lafiya insha Allah
sharwa lafiya Allah ba mu alherin sa
to a gaida malama Binta Ibrahim da haka ne kuma muka zo ga karshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar tamu a kabinan Najeriya Binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su sai Fiona Nandudu da ta daidaita mana sautin shirin a washirin ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC sai anjima ku